لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله. لمي داستني اوام ماكن ليه جبات المسيني مقدمون اللسان اوام قومون تاني كنت بجر داوالي قولي يوم واحد واتحسنا سالا مقابون جوزا سامو لسان ومسنا دينو مقدمة سنة الفائدة تحسنا سالا سايك ريبي شاو ويجب ان يلقي واحد نسكي دينو اقول لي لا تتوقع جاسد ونسكوم السامداء مصابة اوان شمافة وقوم مستقل ان النزاء افارة ونحكم السجوبة كما رجع كتام سبب سلاش النبي صلى الله عليه وسلم قباني عن الناس السورة لكاور وانا ما كانوا لدرس يتسكي دوبا دوتا تنفو كاتو ما تمشي مجي قدار يمكين الدليل الذي سامو سايك كرن كمسلم ايوه ان شاء الله abinda muka fada a wannan lokaci muka ce mai wannan littafi shine Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na sunna a wannan zamani da muke. Malam Nasiruddin Al-Albani an haife shi a shekarar 1914 yau kusan shekaru 89 kenan da sau gabana. Shekaran 1914 aka haife shi a babban shafukan kasar Albania wanda ɗaya ce daga cikin ƙasashen Turai ta gabas. Kuma wannan nahiya ta san addinin musulunci ya je mata a ƙarƙashin koyarwar wato a karo na biyu. Zuwa musulunci karo na biyu a ƙarƙashin koyarwa ko kuma yada musulunci da daular Turkawa suka yi wanda ake kira daula Usmaniya a shekara ta 1828 bayan hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ƙasar Albania tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka yi biyayya ga daular Turkawa ko kuma daular Usmaniya har zuwa shekara ta 1912, daidai lokacin da ƙasashen Turai waɗanda suke ƙarƙashin gudanarwar daular musulunci ta Usmaniya aka rinka zuga su ganin yadda daular ta yi rauni, wato aka zuga su duk suka rinka ballewa daidai. Ta balle da ƙarƙashin daular Usmaniya a shekarar 1912, wanda a wannan lokaci babu tafarki irin na Turai, tsarin siyasa, tsarin tattalin arziki, tsarin zamantakewar jama'a wanda baya da alaka da addini sai dai abinda mutane suka tsara wa kansu so da cewa shi ne yafi dacewa. A takaice wannan ta fuskar abinda ya shafi kasar shi kenan. Kamar yadda muka faɗa sai an fi shi a shekarar wannan tana 1912 wanda kasar ta samu yanci da shekara biyu kenan aka haife. To lokacin wani shugaba da suka samu mai suna Ahmad Zogo wanda shi ya yi ƙoƙarin mayar da kasar ta zanto daidai da sauran ƙasashe da Turai wajen hatta fuskar addini, ta yadda aka farlantawa musulmi sanya kaya irin na Turai mazansu da matansu, aka haramta sanya hijabi ga matan musulmi. Wannan tilastawa da tsangwama shi ne ta sa mahaifin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mai suna Alhaji Nuhu Najashi ya yi hijira daga Albania ya koma Damascus da zama a ƙasar Siriya. A lokacin Albani bai wuce shekaru shida ba a rayuwarsa zuwa bakwai. Hijira da aka yi da shi zuwa Damascus sai aka tashi a makaranta ta firamare wanda a nan ya kammala karatunsa na firamare har tsawon shekaru shida. Da ya kammala mahaifinsa bai ba shi damar ci gaba da karatu ba. duba da cewa makarantun firamare din duk da na larabci daga addinin musulunci a Syria a wannan lokaci, amma ba ruwan kai tarbiyyar addini. Da haka sai fifi da shi ya karantar da shi a gida shi da kansa. Ya karantar da shi Alkur'ani mai girma da irin harshen larabci kamar na hau da farko. Sannan kuma da ya ɗan buɗe ido ya fara yin karatu a wurin malaman da suke wato abokanai na mahaifinsa. Ya koyi ilimin balaga da sauran ilimomi da za su taimaka mutum wajen harshen larabci. Tashin tasiri sai sa ya tashi da harshen larabci gaba ɗaya. Bai sai firamare ko larabci ga shi yana koyi ilimi kuma a wurin malaman da suke larabawa. Amma dai daga firamare din nan bai ƙara wani karatu na gaba na takardace da a rayuwarsa. Lokacin da ya kasance ya tashi a gidansu, mahaifinsa ɗan mazabar Hanafiya ko mutanen mazabar Hanafiya an san su da ruku da ra'ayin rikawa kan mazaba. Abinda ya zaburar da Nasiruddin Albani ya fara koyon ilimin hadisi shi ne wata mujalla da ake kira Mujallatul Manar, wadda Sayyid Rashid Rida babban malamin nan na Misra yake rubuce-rubuce a cikinta. Abinda Nasiruddin Albani ya fara gani wata rana ya ji wani kantin sai da littafi kofi na wannan mujalla da wani matashiyar magana wanda Shizur za ya yi magana a kan littafin Ihya Ulumuddin na Imam Al-Ghazali, wanda ya yi bayanin fa'idojin da ke cikin littafin da kuma kurakuran da ke cikin littafin da hadisai mawdu'ai da kuma dha'ifai waɗanda suke cikin littafin. Irin wannan bayani akan bayanin darajojin hadisi shi ya da hankalin Nasiruddin Albani a wannan lokaci, ya sai wannan mujalla ta kasance ita ce farkon abin da ya fara zaburar da shi kan ilimin hadisi. Musamman da yake shi Rashid Rida ya yi magana akan littafin Ihya Ulumuddin, wannan sai ya biyo dole ya yi magana akan littafin Al-Mughni fil Asfari an al-Asfar fi takhrij ma ta'min al-Asfar fi takhrij ma fi al-Ihya' min al-Asfar, littafin da Zain al-Din al-Iraqi ya yi, wanda ya yi magana akan hadisan Ihya Ulumuddin. Nasiruddin Albani ya nemi wannan littafin ya san shi, wanda inda za a haɗa shi wuri guda zai yi kamar juz'i uku manya-manya, ba ya da kuɗin da zai sayi shi a wannan lokaci. Da haka sai dai ya aro shi Allah Burari ya je gida ya so exercise ya zo sai da ya kwafi shi gaba ɗaya. A wannan lokaci bai wuce shekara 20 ba a duniya. Yana faɗin aikin da ya dan shi ne littafin na farko da ya fara shiga. Yana faɗin aikin da zai zo tafsirin hadisi ya yi makarci duk lokacin da ya ga wata kalma a cikin hadisi da bai fahimce ta ba, ga littafin wato Ibn al-Athir wanda yake magana kan Gharibul Hadith duk bakin kalmomi da ke cikin hadisi, ga littafin Qamus, ga littafin Balagha, ga littafin Nahwu, duk lokacin da yake karatu sai ya fito da wata Allah wata ka'ida ta Nahwu sai ya koma littafin Nahwu ya fahimce ta sai dawo ya cigaba da karatu. In yi tukaru da wata ka'ida ta balaga sai ya buɗe littafin balaga ya gama fahimtar da zai dawo ya ci gaba da karatu. Sai da ya rubuce littafin ko ba rubucewar gaba ɗaya ba, sai inda ya zo kan wani hadisi bayan ya ga abin da malamin ya yi magana kan su da inganci ko rufe inganci, shi kuma sai ya koma kan littafin da suka yi sharhin hadisi ya ga wani sharhi aka kawo wani hadisi, sai ya taƙaito abin sharhin shi ma sai ya ƙara a cikin wannan littafin sharhi. Wato ga kwafa ga kuma ta'aliki. Da haka sai ya kasance ya yi manya-manyan mujalladai guda uku wanda suke cike da tsiki guda hudu. Kowane tsiki daya akwai shafin takarda wanda ya rubuce shi da hadisi 2025. Wannan bai a kai shekara 20 a wannan lokaci. Saboda haka ta hanyar haka Nasiruddin Albani ya tashi. Kuma ya da su waɗansu malamai daga cikin malamanan malaman ƙasar Syria, musamman a wannan lokaci na gun malamin hadisi a garin da ake kira Halab, wanda Nasiruddin Albani ya nace masa koyo. Ta kai ta kawo idan ya ga littafi ba ya da kuɗin da zai saya a kasuwa sai ya ɗauki hayar shi sai da wurin mai littafi ya ce ba na hayar littafi ga tsawon sati ɗaya ko tsawon sati biyu a kan kuɗi kaza, ya ba da kuɗi ya karɓi hayar littafi. shekarar ce abin da ya gina bukatar rubuta ga exercise ɗin da rubuta abubuwan da ya gina bukatar. Daga nan gurin kuma wato ya haɗa alaƙarsa da babbar maktaban nan babban labarari sun nufin musulunci da ake kira maktabar Zahiriya wanda suke birnin Damascus. Ya kasance can da wajen ginsa. Sana'ar da mahaifinsa yake gyara agogo, don haka shi ma abin da ya koya a wurin mahaifinsa kenan sana'ar gyara agogo. A lokacin ya ce ko da wani kowace rana ba na yin aiki da ya wuce awa domin ina kokari a aikin awa uku na samu abin da zan ci a wannan yin da kuma yinin da zai biyo baya daga awa uku nan sauran awannin da ina labarari. Ya ce zaman da yake a labarari a koyaushe a farkon neman ilimin hadisinsa a kullum zai awa shida zuwa awa takwas. Awa ce da zuwa awa takwas wannan ya zama tsarin kanta kullum ba dare ba da har sai da kai ma'aikatan labarari din idan sun zo da safe shi za su samu idan sun dami sai suke masa fito zamani daga ƙarshe sai aka ba su safaya a makoki na musamman naki na kai duk lokacin da ya gida mai zuwa buɗe. Kuɗi yana ɗan shekara 20 aikinsa kenan har yi zan tuyo yana shekara 99 aikin da ke nan ilimin hadisi da aka yi wannan kwallafa da dama kamar yadda muka bayani a nan ga littafin sunsulul hadis dhaifa wal mawdu'a wanda yake kamata ya zan tuyo su yi goma amma sun yi hudu aka buga kowane littafi sun yi ɗaya yana kunshe da hadisai 500 hadisai mawdu'ai wato na ƙarya da aka jingi na suka annabi ga hadisi da kuma hadisai dhaifai ga kuma sunsulul hadis sahiha wanda su ma jiki goma ya kamata amma yanzu an buga guda biyar kowane ɗaya yana kunshe da hadisai 500 ga littafin Imam Al-Balisi da Tarihi Ahadith Madaris Sabil duk waɗanda littattafai ne nasu masu fa'ida ga tamamul minna fi ta'liqi ala fiqhi sunna ga tahqiqa da yawa da tasarija da yawa da littattafai da dama musamman da musamman Ibn Taymiyya irin kitabul ibad da taqidus siyam irin kitabul mar'at muslima wa libasu fi salat Ibn Taymiyya ba na shi bane shi yana da nashi wanda ya wallafa da kan kitabul mar'at muslima ga sifat salat annabi sallallahu alaihi wasallam yana da littattafai ne tsakanin ta haqiqi da ta'lif da tasarij da littattafai za su kai 40 da wani abu zuwa dora wannan wanda aka buga kina ko kuma dubban su da du'a ko kuma ruwan su ko kuma komayyar su masu duk mun yawa wanda yanzu aka ba buga kina kuma tun da ya tashi har ya zuwa yau baya da wata sana'a da sun su gyara illa koyarwa kawai da ya gada da mutum su kuma kina kamar yadda muka faɗa asalinsa mutumin gafar aljihu wato kinan hijira ta kai mahaifinsa ƙasar Siriya wanda bayan nasir da albani ya kasa irin yadda ya tashi da magana a kan yada ilimin hadisi da ko magana a kan aqidar da ahlus sunna wal jama'a wannan ita manya-manyan malamai na kasar suka yi rinka gaba da shi har suka haɗa shi rigima da gwamnati an kulle shi a kurkuku har sosai a karo na farko ya yi wata ɗaya a karo na biyu ya yi wata shida a kurkuku sakamakon zuga sun muna don malamai malaman bid'a wanda suke son dole sai kasuwar bid'a ta tsaya shi kuma yana son dole sai kasuwar sunna ta tsaya. Ya karantar a jami'ar musulunci ta Madina a daidai lokacin da suka haɗu so uku ba malamai da suka fi da shi da Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz da kuma Sheikh Muhammad Amina a Shankiri a hukumar Mauritania wanda shi ya rasu Allah ji kansa da gafara. A wannan lokaci na sai dinar bani bangare ilimin hadisi a Muhammad al-Amin al-Shankiri usulul fiqh da tafsir Abdulaziz bin Abdullah bin Baz abin da ya shafi tauhidi da kuma bangare ilimin hadisi da irin bangare ilimin fiqh shi ya karanta saboda haka ɗaliban da suke yin karatu a wannan lokacin wato an fitar da gwararren ɗaliban da har yanzu ba bai mai girman kowa saboda sun haɗu da gwararren malaman da har yanzu jami'ar ba su sake samun girman su ba sai dai labari ko ya yi hijira kasance da dama saboda duk inda ya zo na shi dai yana da wani abu guda ɗaya ba zai tsoma baki ya zo yi lakka akan wani abu da ya shafi gwamnati ko jama'ar kasa ba in ana yi. Amma in an zo an tafi sai ya faɗa ka'idar su ke. In an tafi shi sai ya faɗa. Su kuma ka san mutane waɗansu ba sa san a zaunar lafiya dole sai an ce a ji mai zai ce. Saboda haka shi kuma an tafi shi sai ya faɗa ka'idar su ke. Yace yana jin tsoron kudin Allah ta'ala innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas fil kitabi ulaika la yu'minun wa rasulun kayfa da suke kafa da gonotin a kuri su daga Syria ya koma Umar a kuri su daga Umar ya koma Urdun ya sake komawa Syria ya zo Saudiya zaman da ya Saudiya yana koma ba da Madina aka baki visa idan ta je ka hutu ka dawo daga nan gurin sai ka hada visa dawo. Yadda mazaunin sanakar sai inda yake mushi na yana dole ba abinda zai baka tausayi hijirarsa da ya yi daga Syria zuwa Oman don rana ɗaya aka ce ya kwace kayansa rana ɗaya fa laburari su kuma kawai da su manta yanzu zai cika ba kawai masu sashi da rasa saboda haka dole ya fita ba littafi ko ɗaya tare da da ya je sauka a Oman shi ya gina gidansa da hannunsa yana bayani a cikin littafin cikin ɗaya da littafansa shi da kansa ya zanto maginin gidansa inda ya zama zaki da biyar tun daga wannan lokaci ya ce rashin lafiya wata rashin lafiya ta kama shi wata har yanzu tana tare da shi sakamako mahalhalu da ya ja da tafiyar kasa dukan ruwan sama da aiki gina gidan da ya zauna a bayan ya ɗan kofi ya gina gidansa ya samu sai tare yana ɗan zama a masallaci idan an yi sallar magariba haka kafin a bari ke mutane su yi masa tambayoyi yana ba da amsa har waɗansu suka ce to a buɗe waɗansu irin suka kai ana karantarwa yana cikin karantarwa ya yi wata ɗaya ko biyu aka aiko takarda da gida hukumar cewa za ta tattara wannan karatu aka sake dai awon gaba da shi aka mai da shi Syria. Sannan Jordan sannan Saudiya sannan Rikasi ne ya koma Jordan ya nata da haka da aka gane shi in je za a tafi sai ya faɗa sai kawai a shafa wata doka shi ne idan kana son ganin shi ba za a yi tafi shi ba gwamnati ta hana a ta sa security suka zage inda gidan su ina za ka yi gidan nan turkiya da bayan me za ka yi tambaya a yin an tambaya su ya faɗa ya ce ko dai zai mutu kan ya faɗa ba zai koye gaskiya ba don son zuciyar wani duk wasu da ai sai an zo a sun an tambaya su ya faɗa ba sai ga sa mai tambayar ba da a gaskiya malami ne da ya yi himma ƙwarai da gaske wajen farfaɗo da ilimin addinin musulmi musamman ilimin hadisi musamman tauhidi da aqida ya bayar da gudunmawa mai tsoka yanzu haka kasir-kasir na darussansa da lokaci da yi da fatowoyi da yi idan za a tsara masa kasir tsoka za su kudu kusan dubu ɗaya ko biyar haka da kuma littattafai da ya karantar wanda an yi rikodin sunsu a kasir gaba ɗaya kamar akwai littafin at-targhibu at-tarhib na al-munziri wanda ya yi shi a kasir gaba ɗaya yana da kasir guda bakwai daga cikin abin zai ba su mamaki irin tsarin koyarwarsa da haka nasiru dina da bani shi kullum a fahimtarsa babu abin da zai gyara wa kungur musulmai sai karantarwa duk wani taro duk wani taruka duk waɗansu lokaci wannan su zanto kanne ne na karantarwa karantarwa ita ce shugaba a sanya littafi a gaba kowa ya buɗe a rinda karantawa shafi biyu hadisi uku hudu biyar biyar ana bi a hankali har a sauke littafin da wannan ne ake gina goma lacca ta zanto kanne na irin wannan amma in yi zanto dukkan lokuta ya zanto lacca dukkan lokuta ya zanto wa asiba a karantarwa to kana gini ne kana zuwa biyar don karantarwa tana ga wahala kwarai da gaske sai sa mutane ba sa son ta masu karantar wajen suka yi kaɗan ko masu rarar suke kaɗan yanzu da aka ce ka tara malamai masu lacca a garin nan ba za su biya ba na naman lacca suna jewa ba a kowa lacca yake சொல்லுங்க. தேவை பத்தி சொன்ன மாதிரி தேவை பத்தி சொன்னா to amma idan aka ce a zo a karantar a sanya littafi a samu littafi na tafsir ko littafi na tauhid ko littafi na hadith ko littafi na menene a sa a karanta daga farko hakan sai jama'a suna fahimta wannan dogon hanya ce da haka mutane ba sa son suna da wahala kuma masu karatun ba sa son sa littafi a gaba kowa so yake duk a faɗa ba sai kace amma ya sa littafi a gaba karanta kowa ba ya san mene ne da wahala to kuma ita ce hanyar da ake kira al'umma ta hanyar ta a takaice rayuwar wannan ta tsali ce rayuwa ce da suke cike da albarka ga al'umma yana daga cikin abin da malamai suke magana a kansa kowane mutum in dai dan adam ne ba za ka rasa kurakurai tare da su dan adam in dai ba annabi ba ne ba ma su ne yana daga cikin abin da malamai a sa'an suna suke magana a kan ɗansu yana da bani a kansa yana da zafi kwarai da gaske duk wanda ya saba masa yana da zafi a kansa kwarai da gaske wannan zai bayyana ga kai ka dangane da rasti wato mai da mutu ne da yake kan wasu mutane a kan wasu su da ban ko wasan su baya ne da yi dani a kansa to ba ya fara su kan lalle ne su yayi rafi a kai wajen rafi kuma baya bari a da karfi yake yanzu da su da manzanin masu zafi yana da karfin hujja kwarai da kuma idan mutum na duba da su kafan su zai ga ya tasirantu da manya-manyan malamai da suwa gabata kamar Ibn Hazm al-Albani wacce albani dan zahiriya ba ne ba amma ya tasiri da shi kuma yana yi wa Ibn Hazm rashi amma wajen uslubin maganar sa ha kuma shauka ne wanda tara kuma Sheikh Al-Sa'id Ibn Taymiyya wato kana bi daga cikin mutanen da suke rigima da albani kalan farko yan bid'a kala na biyu kuma har ahlus sunna amma ahlus sunna irin yan mazhaba to ba sa shiri da albani zai ce yana ganin rufo da mazhaba tsarkadam da cewa abin da ya zo cikin ta ci kadai za a bauta Allah da shi yana ganin wata bid'a ce sabuwa wannan kuma da ya kamata a yi faɗa shi yana ko da manya-manyan ɗalibai da dama waɗansu a Siriya waɗansu a Turkiya waɗansu a Misra waɗansu a Jordan sai a kafa shi kada ta rubuta da dama wata kuma suna da rubutu shirin mai fi kuma kuma sun fito yanzu suna yi hidima a kan ya taɓa yin aure har so idan masu da yawa ra baya kare wata sai sun da guda ɗaya ko kuma in samu su sai sake auren wata kuma yana da ya'ya maza da mata har biyu da goma ban rike da adadin su ba amma ni na san dai abin da nake haddacewa sun wuce goma a waɗanda suna kan karatu na ilimin da yi rubutu ko wanda kuma karatun boko da su har a cikin mukaddimar sun sassa da hadisi sai ha na biyar kaga mukaddimar ai dan ta sai ta rubuta masa tana gidan aure yayi kai shi yana son abu da littafi ta kai kuma su yi da mun hali na rashin lafiya kuma ta sai muka masa wajen rubutu na bangare da littafi dan haka da rubutu mukaddima a madadin sa tana gidan aure ta rubuto mukaddima walwalad tayyib yakhruju nabatuhu bi'izni rabbihi walladhi khabutha la yakhruju illa nakida dan haka wannan shi ne da kirkirci tun da ba zuwa ya ba kuma hidimarsa suna da yawa wani abu ne ba za mu iya faɗa lokaci da ba sai dai kowa suna kyawatan ɗaliban ilimi don lokacin da sai ga littafin albani su tsaya za su samu fa'ida wacce musamman kai ilimin hadisi da abin da ya shafa su yadda da abin da ya shafi ulumin shari'a akwai wanda za ka ga suna zargin albani suna cewa bai san fito ba 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 a nan kasar da ke magana ba har a kasashen saudiya ko wanda suka masa irin wannan amma duk wanda ya karanta da tafi na kuma jiran albani zai bayyana da wasu cewa ya san su su ne bai san su wannan ba za ka fahimci wannan ba sai ka karanta da tafi da abuli da littafin su zai za ka fahimci wannan ba kuma littafin da ya gwada da tafi sa da kuma jin fatawoyin sa yana da fatawa da dama yana da sai da dama dai saboda haka duk inda ka ga littafin sa yana da cikin da gaba da fa'ida mutum ya sa kuɗi kawai da lalle zai fa'idar da shi. Abin da yake cewa cikin wannan mukaddima ya ce inna alhamdulillah na'amaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما wannan kamar da muka faɗa cewa da yake cewa khutbatul haja daga inda muka karanto zuwa inda muka tsaya khutbatul haja wanda annabi na yin amfani da ita wajen bude darasi ko zai bude darasi ko zai yi hutuba ko zai yi wa'azi ko daurin aure duk yana karanta wannan ita khutbatul haja wanda kuma Nasiruddin Albani ya kanta da littafi a kanta bayanin da kusur ka da cewa in za ka bude darasi za ka fara darasi ko karantarwa ko menene yana da kyau ka bude da wannan kuma ka yi yadda lafazin su kai kamar yadda muka faɗa za ku ga fili mubari har guda hudu inna alhamdulillah sai ce na hamaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina haka tabu kuma kowane fili mubari an bude shi da nunul jama'a ko nunul mu'azzim nafsi ko nunul jama'a nunul jama'a nunul mutakallimi ma'a ghayrihi ma'a ghayrihi wato nahmaduhu nasta'inuhu wani tafiruhu wani uzu billahi wannan shi yi zurfin hadisi kaji waɗansu suna kara wani lokaci suna cewa na maduhu wani tsayinuhu wani tafiruhu wani tsadini wani uzu bihi wani tawakkalu alai muka ce wannan duk kari da ya baya cikin tsarin kusurar hadisi wanda ya yi laranci mai kyau ga yi kuskuren na hau ba a ciki sai dai ko bai dace da sun da ba larabcinsu ya yi nomin rufiji wani tawakkalu alai ko ka zama don abin da mutum zai kara waɗannan ba su san guda wasu a tafiya da za ka canja daga kalmar na ahmaduhu ka ce ahmaduhu ko na sa'inuhu ka ce as-sa'inuhu ka kawo da lafazinka da kai-kadai har yanzu ba ka dace da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba ka yi kuskure ba na hawa ka yi da su ka yi da ya zo wajen shahada sai ce wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sannan ya bude da wadannan ayoyi guda uku ya yi alladheena amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum da ya ayyuhan alladheena amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida muka ce kowace aya ta yi magana akan maganar taqwa ittaqullaha ma'ana ku shukran Allah ku kiyaye dokar Allah wanda muka ce taqwa ma'ana ta shine kiyaye dokar Allah امتثال الأوامر والسنن النواهي حق تقاتل حقيقة نزول صولانسا يا حقيقة نزول صولانسا إن صحابي عبد الله دا عباسي كي سوى أن يطاع فلا يكفى يذكر فلا يكفى واتو أيمتا دا أكثر ساقا مسا أيمتا واتو أينسين سيئية ai masa da ai kenan ai masa biyayya kar a saka masa ai masa godiya kar a saka masa ai masa kar a saka masa sai kawo kuma wani lokaci za ka ji ana danganta su ga Allah wani lokaci a danganta su zuwa ga wani abu daban kamar ranar tashi kiyama wani lokaci a danganta su zuwa ga azaba Allah ce fa illan tuqwanu wa lam tuqwanu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara fattaqun nar التي يقوم عن ناس والإجابة يا أيها الذين أقولوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوا عن ناس والإجابة أي شيء هو أتمر يتي واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأعطيكم الله والرسول لعلكم ترحمون من يأتي إذ تقوا ربكم kitse kota sai yace fatta kunnara allati yuquda an-nasr jara fatta kunnara haki sai yace wani lokacin sai danganta ta tsawatin kanta zuwa ga ranar ta kiyama wacce ku yawan tun da ku da fi yalla wacce ku yawan da ta ci nafsun an-nafsi shay'a wada yuqbalu minha shafa'a wada yu'khadhu minha adhnu wada ko itta ku yawan surja ku da fi yalla duka su da yana kuma zuwa ga abu guda ɗaya domin an ce duk tsoron yini ma'ana duk tsoron abin da zai faru a yini mene ne zai faru a yini ma'ana ita ce azaba wane ne ya mallaki wannan azaba su ne Allah su hana hota duka dai abin zai koma guda ɗaya ne yace amma babu ko inna asrul hadith kitabullah wa asrul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallam da aka muka fada cewa mafi ingancin magana cikin maganganun malami babu wata bid'a cikin dukkan bid'a da kuka gani a duniya ba ta dan annabi kullu bid'atin dalala lafazin kullu kuma sighatun min sighil umum سيغه بل يقول الاصوليين الكل لفظه كل هي ام الامور لفظ كل اذا تدرك ذات اي فدك اللفظ ذا وان كي غني او كل بدا استبدال سيدي كاي غني cikin wadan filosofi da sai da wadan manyan malaman duk duniya ta yi ta da ilimi da ta kawo da duk koran Allah san karkata bid'a har zuwa ga bid'a mai kyau ya akwai bid'a mustahabana ko akwai bid'a mustahabiya daga cikin ronna akwai shekh usman ibn quli littafin sai ya wuce na wata wani bid'a daga cikin waɗanda suka gabata can kwarai akwai imam al-qarafi wanda sun kasa bid'a har zuwa ga bid'a mai kyau amma malaman sunna wanda suka yi zamani da su da wanda suka zo bayan sun yi musu rabi kamar imam abu musa al-shatibi cikin littafin al-ihtisam yayi rabbi kuma wanda yake babu wasu bid'a a cikin bid'a dukkan bid'a a cikin ko da wani ya faɗa da cikin manyan malamai bid'a ne ba masa gafa cewa wannan ɗaya ne daga cikin kurakuran da ɗan adam ya iya faɗawa a ciki ba wai wannan ya ture alherin da ya tafi wa duniya ba ne ba har yanzu bai kun alherinsa in an kwatanta shi da wannan kuskuren za a ga sa dubu ɗaya ne wanda ba zai rinda ya ce guda ba ina kuwa za a fahimta sai dai kuma ba za a fice a kan kusuran su ba a cewa da baya in kai haka shi ke na kafin su kusurin martaba a nai sallallahu alaihi wasallam da kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fitan ya rike wani abu kuma da aka ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fitan me wa kullu fitan dan wannan wani da ya iya amfani da wannan lafazin kullu dalalatin bid'a dukkan bid'a ta cikinka shi na dukkan mai bid'a ya kafa inda ake zai fito da akwai daga cikin yan uwa wanda an gano su kenan cewa duk mai bid'a ya kafa da mene ne dalilin kuma shi suka annabi ya ce kullu bid'a ta dalala ko kullu dalalatin bid'a tunda an yi maganar wuta to lallai ya kafa da shi sai ka ce ya yi ba haka al'amari ya yi yadda al'amari yake mutane dangane da sakamako a ranar tashin kiyama ana karkata su kamar haka akwai gani na farko wanda za su ga aljanna kai tsaye kuma dama ita aljanna ya shiga ibo ya an shiga akwai gani na biyu wanda za su shiga wuta shiga ta da goma wanda ba wuta akwai gani na uku wanda za su shiga wuta amma ba don su da goma ba a'a za a yi musu azaba gwargwadon laifinsu gwargwadon zunubansu sannan da ya karshe bayan an wanke su a hukunta su a kai da haka ba duk wanda aka ce ya shiga wuta ba za ka dauka cewa ya ga wuta ina ba ta hankali ta kasancewar an ce laifi kaza a kai shiga wuta a cikinsa ba shi ke nuna mai laifin ya zama ba shiga wuta daban mu ne mai sako zai yi shiga wuta a masa azaba ta na abu sai wuta. Kuma annabi ya faɗa cikin hadisi mu da wasarai ingantattu ya ce ba zai dawo ba a cikin wuta mutumin da ya zanto a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon nauyin kwayar komayya na tauhidi ko na aikin da in dai a cikin zuciyarsa akwai tauhidi gwargwadon nauyin komayya ba ta a ce zai shiga wuta ba amma za a masa azaba sai dai dawo ba a ciki ne ba zai ba. Dan haka karatiga ce kullu bila ta salala take to dukkan barala inna sikina dukkan wanda yake bid'a kenan to mu dai dukkan kuma ta kafi ne sai zan to kai take mu kafi ba kana ba kanka ne ji da to kaza ya zama kaza kaza ne to kaza kuma kaza ne sai zan to kana jiro mu to ku ce kana fitar da sakamako kai da kanka da kullum da zuwa amma dai su kullum gora ne ko kuma ba ko wata zalara ce kuma za ta ga wani kafin ku ko yanzu sa ta yi zalara ko zuwa sama sai ya gora ne kariya bana ne duka abin da ba gaskiya ba zuwa ne bana dan haka lokacin da aka tambaye Imam Malik aka ce me hukuncin masu yin dara masu yin kwado me hukuncin su ya duba ya duba wani hadisi kare shi da ya sani da ya zo yana magana kan wannan kwakwalwa sai ya ce akhbiru ni ahiya haqqun ku bani labari yana wannan gaskiya ce sai ce to Allah ce kuma za ba da haƙƙi Yeah. gaba rufar da aiki sun yi aiki duku na ribakun kuma sun mahala wajen aiki amma tare da yaba ubangiji da su lada a kamiya a magar rota mai konuwa su suka mai ƙarfin ƙariya duk da aikin da suka yi duk da wahalar da suka yi saboda aikin bai dace da koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aiki da bidiyar su sun nama ya zama da aka ke kyawar rai shi ne aiki da ya tashi da hadisun annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala kullu nafsin dha'ifatul maut wa nabluukum bil sharri wal khair fitna wa ilayna turja'un Allah wa rabbuka tiji ko wuri za ka dauke ni mutuwa wa nabluukum bil sharri wal khair fitna kuma wani da zaba ko mutane bi sharri da sharri wa khairi da kuma da khairi fitna wannan jarabawa ce da biyu wa ilayna turja'un kuma kuma ku gare mu mun fassara wannan a lokacin da cewa ubangiji na da zaba mutane da alkhairi da sharri sai wa da suka fassara alkhairi cewa shi ne dukiya alsharri kuma shi ne talauci dan ana fassara alkhair da kuma dukiya إن الإنسان بربه لسنون وإنه على ذلك لشهيد وإنه لربي على الخير لشهيد ولم يسك فكر على الخير عنه لشهيد جنسه الأوكاء ألا نجرب ومجد تركيا يجزي المجهد كوم ذيبا ألا نجرب ومجد تلوس يجزي وازي دولي كوم ذي دولي با وأن الذكر دون تأكبات ذي رسول المرغبي يا رب 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 يا رب